Sashin Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalar. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an yi lafiya. Yau ranar 12 ga watan Fabrairu shekara ta 2019. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Baba Yakub Makeri da masu sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
To masu tattaunawa a majalisun dokokin Amurka sun cimma babban yarjejeniya akan bada kuɗaɗen gudanar da ma'aikatan gwamnatin tarayya domin hana sake rufe gwamnatin a ƙarshen wannan mako. Sannan akalla mutane 17 sun mutu a yau Talata yayin da gobara ta tashi a cikin wani babban otel a birnin Delhi da sanyin safe yau. Bayan haka wata sabuwar 'yar majalisar dokokin Amurka 'yar asalin Somalia da ta yi gudun hijira zuwa nan Amurka ta nemi afuwa a kan wato kalamai da ta yi na sukar lamirin Yahudawa.
To kanin labarin kenan aka ji. Yayin da ya rage kasa da mako guda a yi babban zaɓe a Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Borno ta gudanar da taron masu ruwa da tsaki kan tsaro a jihar don wayar da kan jama'a.
Kamar yadda nake cikin abin gani kamar bid'a gwamnati ce ko bid'an mata. In mutum uku na bid'an mata dole mutum guda ya samu. Waɗannan ba su samu su biyu sai haƙuri har wata rana.
A jihar Filata kuma iyaye mata ne suke gargaɗin 'ya'yansu kan kaucewa shiga rikici kafin da ma bayan zaɓe.
Ya kamata mu mata mu sani cewa duk abin da zai je ya dawo sai ya fara shafa mu kafin ya shafi iyayensu maza. Ki gaya wa yaron in an kada kuge na rashin zaman lafiya kar in ganka a kusa da wajen.
Haka kuma za ku ji cewa kungiyoyin addini a jihar Taraba sun so mai da martani game da kalaman da ake zargin sakataren gwamnatin jihar yayi na nuna kiyayya ga mabiya wani addini. Sai kuma shirin noma tushen arziki da Mustapha Nasir Batsare zai kawo mana a wannan la'asariya da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakub Makeri. Masu tattaunawar majalisar dokokin Amurka sun cimma yarjejeniya akan bada kuɗaɗen gudanar da ma'aikatan gwamnatin tarayya domin hana sake rufe gwamnatin a ƙarshen wannan mako. 'Yan kwamitin majalisa akan lamarin sun bayyanar da yarjejeniyar ga jama'a, amma kuma wasu hadimai na majalisun tarayyar sun ce yarjejeniyar ta hada da dala biliyan 1 da miliyan 400 na gina sabuwar katanga mai tsawon kilomita 88 akan iyakar Amurka da Mexico. Akwai kuma batun inganta fasahar tantance masu shigowa ƙasar akan iyakar da kuma ƙara yawan ma'aikatan custom da kayan taimako. Watanni da dama shugaban Amurka Donald Trump yake buƙatar dala biliyan 5 da biliyan 700 ya gina katanga, yayin da 'yan Democrat ɗin suka kira buƙatarsa da barna mara amfani kuma suka ce za su amince da kuɗaɗen tsaron kan iyaka amma banda kuɗin gina katanga. Wannan yarjejeniyar da aka cimma cikin gaggawa na nuna kowa ya sassauto akan matsayinsa. Akalla mutane 17 sun mutu a yau Talata yayin da gobara ta tashi a cikin wani babban otel a birnin Delhi da sanyin safiya. Wani sabon bala'i da ya haifar da damuwa akan yadda ko kuma matakan da ake ɗauka na tsaro wuta a India. Gobarar ta tashi ne a cikin wani otel mai suna Arpit Palace a wani bangare mai cike da jama'a a tsakiyar birnin Delhi, inda hotuna suka nuna yadda wutar take cin gidan. Mun tabbatar da wannan labari tare da hukumomin asibiti da suka faɗa mana mutane 17 suka mutu ciki har da ƙaramin yaro, inji Sunil Chidri, wani jami'in 'yan kwana-kwana yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP. Wasu kafafin labarai na cikin gida sun ce wata mace da ɗanta sun mutu ne yayin da suke ƙoƙarin tsallakowa a cikin ginin ta taga. Wata sabuwar 'yan majalisar dokokin Amurka 'yar asalin Somalia da ta yi gudun hijira zuwa nan Amurka ta nemi afuwa a jiya Litinin akan kalamai na sukar lamirin Yahudawa, lamarin da ya sa 'yan jam'iyyun Republican da na Democrat suka yi tir da kalaman. yar majalisar na bangaren Democrat Ilhan Omar wace take wakiltar wata gunduma a jihar Minnesota dake tsakira matso yammacin Amurka ta ce wani rukunin Isra'ila mai kamun kafa a nan Amurka wato kungin huldan Amurka da Isra'ila tana sayen yan majalisar domin bada goyon baya ga kasar Isra'ila tayi waɗannan kalaman ne a wani sakonta na Twitter a ranar Asabar tana mai cewa goyon baya da yan majalisar ke baiwa Isra'ila suna yi ne saboda kuɗi da ke fitowa daga kungiyar da ake kira AIPAC a takaice mai rike da akidojin Yahudawa ko da yake kungiyar ba ta iya taimakawa yakin neman zaben yan siyasar Amurka kai tsaye amma kuma mambobinta a matsayinsu na mutane za su yi hakan su taimaka ana shin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan Taliban ta Afghanistan ta ce tana fatar tattaunawa da ake yi tsakanin ta jami'an Amurka don neman mafita ga rikicin kasar zai sa Amurka din ta amince da tsohuwar bukatar da Taliban ta jima tana nema na ganin cewa Amurka ta rungumi aƙidar zaman ofishin Taliban dake kasar Qatar yarda da ofishin a cewar Taliban zai sa a yi saurin cin masulhu shi dai wannan ofishin na Taliban dake Qatar sun tun shekarar 2013 ne aka bude shi amma kuma hukumomin kasar ta Qatar sun hana yin amfani da shi saboda rashin amincewar gwamnatin Afghanistan yanzu dai an yi watanni ana gudanar da taron tattaunawa tsakanin wakilan Taliban da na Amurka a birnin Doha a karkashin jagorancin mazaunan musamman na Amurka akan Afghanistan Zalmay Khalilzad yanzu haka ma an shirya cewa wato bangarorin biyu za su sake haduwa a ranar 25 ga watan na Fabrairu don nazarin ci gaba da suka samu a tattaunawar kwanaki shida wanda suka yi a watan da ya gabata na Janairu a yau talata ne kuma aka soma shari'an wasu mutane 12 da ake kallo yan awarin yankin Catalonia na kasar Spain wadanda ake zargin su da laifin tawaye da sauran laifuka masu alaka da yunkurin yankin na neman wa kansa yancin kai kaddamar da yancin kan na da mutanen yankin Catalonia din suka yi dai ya samo asali ne daga wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na yankin wanda aka dauka a watan Oktoban shekarar 2017 duk da cewa kundin tsarin mulkin Spain ya haramta irin wannan ƙuri'ar wannan shari'ar da aka soma a yau a zaurin babban kotun kolin Spain da ke birnin Madrid ana mata daukar ita ce shari'a mafi muhimmanci da tasiri wanda aka taba gudanarwa a kasar ta Spain a cikin shekaru 40
Baba ya kuma kirki ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla a cikin shirye-shiryen tunkarar zaben Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Borno ta gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki kan harkokin tsaro domin wayarwa da mutane kai kan muhimmancin zaman lafiya kamar yadda za a ji a wannan rahoton na Haruna Dauda
yayin da rike kasar mako guda a sama gudanar da zabubbuka tarayyar Najeriya su ma hukumomin tsaro sun dukufa wajen gudanar da tarurrukan wayar da kawunan jama'a musamman ma masu ruwa da tsaki kan harkokin zabe kanin yadda za gudanar da zaben ba tare da samun tashin hankali ba wannan ne ma ya sa rundunar yan sandan Najeriya karkashin jagoranci mukaddashin inspector general din yan sandan kasar Usman Tilli kiran wani taron jami'an tsaro haɗe da soji da yan sanda da jami'an shige da fice da jami'an ba da kariya da fararen hula da ake kira civil defense da jami'an gidan yari da dai wasu jami'an tsaro da dama kuma masu ruwa da tsaki kan harkokin siyasa da neman tabbacin cewa an gudanar da wannan zabe ba tare da samun wani tashin-tashina ba an dai gudanar da wannan taron ne da haikatan yan sandan Najeriya da ke garin Maiduguri wanda ga bisani na tambaye mukaddashin inspector general din wato Usman Tilli ko wace shawara zai bai wa yan siyasan game da wannan zaben ga dai abin da ke cewa
akwai da nake da al'umma jama'a su yi tsoron Allah ga al'amuran nan kuma ba mu haɗin kai a yi lafiya ƙarin lafiya kamar yadda nake cikin abin gane kamar bid'ar gobruwa ce ko bid'ar mata in mutum uku na bid'ar mata dole mutum guda ya samu waɗannan ba su samu so biyu sai haƙuri har wata rana don su ba mu haɗin kai mu yi lahiya ƙarin lahiya
Shi ma komandan rundunar bada kariya ga fararen hula da ake kira Civil Defense, Mala Abdullahi Ibrahim, ya mun bayani game da shirin tunkarin wannan zaben kamar haka.
Mun shirya tsab inda za a jefa wannan kura'a kusan 3,928. Kuma muna ƙara kira ga sababbin bangunan hijira da suka shigo cewa akwai tanadi da aka yi wanda za a kula da lafiyarsu da yadda kuma su jefa ƙuri'arsu cikin kwanciyar hankali ba tare da tashin hankali. Mutanen Borno sun ɗanɗana kuɗansu, yanzu Allah ya kawo zaman lafiya. Muna kira gare su cewa don Allah kada su yarda a shiga tsakaninsu. Yanzu zaman lafiya da aka samu ɗinnan, muna godiya da wannan zaman lafiya. Kada su nemi ta da hankali, amma duk wanda ya ce zai ta da hankali to daidai muke da shi. Ba za mu ba su dama ba sai su nemi wata jiha, ba jihar Borno ba, amma mun shirya tsam sun yan tsaro tabbatar da cewa mun ba da kariya yadda ya kamata kafin zabe, a lokacin zabe da kuma bayan zabe.
A nan 16 ga watan Fabrairu, wato Asabar mai zuwa ne dai ake sa ran za gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya idan har Allah ya nuna mana. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda. To a can jihar Filato kuma iyaye ne suka fara daukar matakin gargadin ƴaƴansu wajen kaucewa shiga duk wani rikici na siyasa don tabbatar da zaman lafiya kafin da kuma bayan babban zabe. Zainab Babaji, gare ki.
Kasa da mako guda kafin gudanar da manyan zaɓuɓɓuka a Najeriya, iyaye na ci gaba da gargaɗin ‘ya’yansu kansu kaucewa shiga rikici kafin zaɓe ko ma bayan zaɓen. A shekara ta 2011 an samu mummunan tashin hankali a jihohin Najeriya da dama bayan an gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a wancan lokacin. Kan haka wasu iyaye ke jan hankalin jama'a, musamman matasa, da kar su yadda su shiga sahun masu tada fitina. A cewar Hajiya Rabi'atu Abdullahi Muhammad, iyaye suke da hurumin fadakar da ‘ya’yansu illar shiga rikici.
Ya kamata mu mata mu sani cewa duk abin da zai je ya dawo sai ya fara shafa mu kafin ya shafi iyayensu maza. Ki gaya wa yaron ki, ki ce kana da girma da daraja a idon mu, ba mu yadda ba in an kada ku ge na rashin zaman lafiya, kar in ganka a kusa da wajen. Kowace in tai haka to wuta in ta rasa abin da za ta ci kanta take ci. Muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan zabe da yake gabatowa, Ubangiji ya ba mu zaman lafiya.
Daraktan hukumar sasanta al'umma a jihar Plateau, Joseph Langman, yace jama'a su ba kansu shawara yadda za su zauna lafiya.
Mun san tarihin mu, wayansu tasu ta shankali muka samu shekaru da dama da suka wuce ai akan zancen zabe ne, amma ni ina da bege da kuma sanin cewa an yi koyi. Yau dole mu daga muryar mu, mu ba juna shawara yadda za a yi tafiya a yi zabe a cikin lumana, a cikin zaman lafiya.
Ita ma shugaban kungiyar matan Tijjaniya ta kasa da kasa, Huduba, ta yi musamman wa iyaye mata da su rika gargadin ƴaƴansu.
Ni ce Hajiya Aisha, wanda aka fi sani da Sayyida Alaika, ya Sheikh Abubakar Al-Filatijos. Alhamdulillah, Allah ya ba mu waɗannan yaran ne saboda mu kula da su, ba wai mu banzatar da su su rika zuwa ana ji musu ciwo ana kakkashe su ba. Waɗanda suke janyo matasan su yi haka, in kuka lura ba sa barin ƴaƴansu su yi haka. Duk ƴan uwansu da ƴaƴansu suna gida, amma mu sai a janyo hankalinmu, a ja hankalin ƴaƴayenmu su ta fita suna ihu ana kakkashe su. Dan Allah, dan Annabi, ƴaƴayen nan Allah ya ba mu su ne kiwo, kuma Allah zai tambaye mu ranar tashin alkiyama. Dan Allah, dan Annabi, iyayenmu mata, ku janyo hankalin ƴaƴayen ku, zaunar da su, ku nuna musu muhimmancin rayuwarsu.
A bangare guda kuwa, Darakta Janar na gidauniyar horarwa kan sana'o'i ta ƙasa, Sir Joseph Ari, shawara ya ba matasa da su nemi inda ofisoshinsu suke a kowace jiha don koyar sana'o'in da zai hana su zaman banza da shiga bangar siyasa.
Kin san yawancin rashin zaman lafiyar nan rashin aiki ne. A gaskiya, idan wani yana da aikin hannu, yana da aikin da yana yi, me zai kula ma, zai damu ne da wai har ya je yana fada a wani wuri. Shi yasa mun ce ba mu kadai ITF ba, mun yi kira da babban murya ga su jihohin kasar nan, ga duk sauran other stakeholders, cewa su zo su hada hannu da mu, mu samu yadda za mu koya wa mutanen su. Idan mun je Benue yanzu, gwamnan ya yarda cewa mu zo mu hada kai tare. Idan mun yi musu koyaswa a ba su kayan aiki, su za su je su zauna a wurin suna aikin, su bunkasa, you know, economy na Benue.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla gaida Zainab Babaji, yanzu haka kungiyoyin addini a jihar Taraba sun fara mai da martani game da kalaman da ake zargin sakataren gwamnatin jihar Musa Anthony Jelason yana nuna kiyaya ga mabiya wani addini batun da yanzu ke janyo cece-kuce lamarin da shi sakataren gwamnatin ke musantawa. Ibrahim Abdulaziz na dauke da wannan rahoton.
A wani fefe murya da aka nada da yanzu haka ke yawo a kafofin sadarwa, an koji sakataren gwamnatin jihar Taraba Mr. Anthony Jelason na kuma musayar kalamai da wata mawaƙiyar siyasa, inda ko take zargin wai ya nuna kiyayarsa ga mabiya wata addini a jihar. Wannan batu ko ya sa majalisar musulmi a jihar kiran taron gaggawa domin nuna ɓacin ransu tare da yin kira ga gwamnatin jihar da kuma hukumomin tsaro da bincike lamarin. Ahmad Muhammad Bose, da ke zama muƙaddashin shugaban majalisar musulmi a jihar, ya ko bayyana dalilansu na kiran wannan taro.
Sunana Ahmad Muhammad Bose, acting chairman ne na Muslim Council na Taraba State. Wannan taro saboda tashin hankali da aka samu. Me ya faru? Matsala ce tsakanin Anthony Jelason, sakataren gwamnati, da kuma Sadiya. Inda aka sami mushkila abun an tura ko ina, tun da yake ga zaɓuɓɓuka sun kusa, muna so a sami zaman lafiya, komai muna ta roƙon Allah akai. Muka ce ya kamata mu kira dukkan al'umma a yi haƙuri saboda zaman lafiya, sannan mu kira gwamnati ta ɗauki ashin, ta ɗauki maza-maza akin wato mataki domin a samu zauna lafiya. Domin ba ta ɗauki mataki ba akwai damuwa. Saboda haka don Allah muna roƙon gwamnati san sun ɗauki mataki akan wannan abu saboda a sami zaman lafiya.
To sai dai kuma da yake ganawa da manema labarai, sakataren gwamnatin jihar Mr. Anthony Jelason ya ko musanta wannan zargi, tare ma da bayyana abin da ya faru a tsakaninsa da mawaƙiyar siyasan.
Da ta buga min waya ma, na ce mata kudin ba na so wakan Hausa. Ta so ta tambaye ni wani magana sai na kashe wayar. A office ma kazalika na ce mata ba na faɗa miki mun gama ba, ba na baka jini ba, na ce ba na faɗa miki ba na so wakan Hausa ba. Menene zai sa mutum zai tilasta ni yi mini wakan Hausa? Na ce ni kuma ba na so. Sannan tambaya kuma ita ce, in ma ta faɗa musu ni ma na ga wancan audio din, in ban ga gunda ni na ji murya na cewa na ce ba na so musulunci ba. Me yasa? In dai gaskiya Muslim Council suna da gaskiyarsu, suna so su bambanta ƙarya da gaskiya, me yasa su ba su kira ni ba? Haka kuka yi da wannan mata, me yasa su ba za su kira ni ba? Ni ba nasu ne duka ba? Ba za su so su san gaskiya ba?
To suna ga kaman ka faɗa tarkon ku na 'yan siyasa.
To in na faɗa tarkon siyasa, watakila dama shi ne suke so, wata sun haɗa baki kenan. Ni ba na so mutum ya ɗauki abinda ba shi ne ba, abinda ba gaskiya ba, ba gaskiya ba. Abinda ita kuma ƙarya, sagoranta ƙarya ce. Abinda mutum bai faɗa ba, bai kamata a tilasta shi a ce albasa da bakin shi a ce shi ya faɗa haka ba.
Jihar Taraba jiha ce ma da ke da yawan ƙabilu mabiya addinai daban-daban, wanda kuma wannan mako na zuwa ne yanda fagen siyasa jiha ke ƙara zafi. Hakanan ma kuma batun na ɗan kalaman manyan 'yan siyasa yanzu haka na neman zama kasuwanci a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla gaida Ibrahim Abdulaziz, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 10:18 na yamma. Ga shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki tare da ni Mustapha Nasiru Batsari. To a wannan makon za ku ji ƙarashin bayanin shugaban hukumar Raya Kogunan Jama'are da kuma Hadeja, Dr. Ado Khalid Abdullahi.
Hadeja kogin Hadeja sai ya taho, da ya taho sai Jama'are ya zo ya haɗu da shi
a Bauchi.
A Bauchi
daga Jigawa.
Daga Jigawa da ya haɗu da shi sai suka tafi, sai suka haɗe da kogin Yobe, sai suka tafi suka shiga tafkin Chadi.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla, a cikin makon jiya ne dai muka fara kawo maku tattaunawa da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Hassan Maina Kaina, yayi da shugaban hukumar kula da kogunan Hadeja da Jama'are, Dr. Ado Khalid Abdullahi, akan farfado da sha'anin noma musamman na rani a yankin arewacin Najeriya. Ga ci gaban tattaunawar.
Wanda yake yanzu ba a so ma a sayi shinkafar waje, to yanzu in ka zo ka dawo kana ci, ka fara cin shinkafar waje, zaka ji ba ta da dadi.
Na'am. To dan kada, menene alakan kogin Jama'a Hadeja Jama'are da kuma Dugu Yobe, me alakan su?
Hadeja Jama'are, kamar yadda sunan yake, Hadeja Jama'are kuma Dugu Yobe, Hadeja kogin Hadeja sai taho. Da ya taho sai jama'ar ya zo haɗu da shi
a Bauchi.
A Bauchi
daga Jigawa.
Daga Jigawa da ya haɗu da shi sai suka tafi, sai suka haɗe da kogin Yobe, sai suka tafi suka shiga tafkin Chadi. So shine nan alakar da suke da ita. Hadeja jama'ar Komadu Yobe.
Idan muka duba wannan alakar, misali su mutanen Yobe a baya suna ta kuka don ganin rubutun aikin kafin zaki a jihar Bauchi. Kai kana tsake ne ranka ne. Me ya fargaba mutanen Yobe ne akai? Me kake kana ga suna da wani hujja mai kyau?
Gaskiya abun ba a tsaya an dube shi yadda ya kamata, kuma ba a tsaya inda za a tsaya a dube shi a bashi fuskar fahimta, kuma ya kasance a tsaya a yi tsari. Za a ga cewa shi wannan dam na kafin zaki idan aka yi shi, to gaskiya ba zai kawo matsala sosai ba, kuma zai rage shi wannan flood abin nan fararen ruwa da ake samu, ambaliyar ruwa da ake samu a nan wajen su Yobe da suke. So yanzu abin da ake so idan ruwa ya taho, saboda su waɗanda suke wannan ƴan ƙauyuka da suke nan sun je sun yi gidaje a hanyar ruwa, to idan ruwa ya zo sai ya malale, sai a samu ambaliya, to sai suke amfani da wannan damar. Shi wannan damar suke amfani da ita suke noman rani. To suna ganin cewa idan aka yi wannan dam din, to za a kare ruwa, saboda haka ba za su samu ruwan wannan ba da yake ambaliya, wanda kuma ambaliyar ba ita ce. Ba kamata yayi a bude hanyar ruwa ta tafi, ruwa ya tafi. Kaga in ka duba, kaga tafkin Chadi ba ruwa ciki. Kogunan da suke kawo ruwa cikin tafkin Chadi duk sun bi sun tattoshe. Hatta shi wannan Komadugu Hadeja Jama'ar Komadugu Yobe duk hanyar ta tattoshe.
Amma yau kaman ka ce shi wannan Hadeja Jama'ar kai ruwan daga nake zuwa ne.
Hadeja ruwa ya taho daga, in ka duba cikin states da suke cikin jihohi da suke cikin Komadugu Yobe, akwai plateau a ciki. Saboda shi ruwan wannan ya fara fitowa ne daga can. Daga can ya fito. To amma kuma ka san ruwa yi abun nan, so shi ne wannan, saboda suka ce ai su ne source din wannan ruwan. So plateau ita ce source din wannan ruwa da yake malalowa ya taho igogin Hadeja ya tafi. So saboda haka plateau state tana cikin Komadugu Yobe. Akwai plateau, akwai Kano, akwai Jigawa, akwai Yobe, akwai Borno, duk suna ciki.
So zan na fahimce ka, su mutane bai kamata su yi fargaba da yawa ba dangane da butun kafin zaki din nan.
Gaskiya bai kamata su yi fargaba da yawa ba. Kaga za a iya yin,
amma za su iya kora dan kadan ne dan kadan.
Eh to, za su iya kora dan kadan ne.
Saboda
saboda za su ga cewa an kare musu ruwa da suke amfani da shi, yana zuwa yana kwaralo musu, yana suna amfani, za su ga cewa amfanin gona, amfani da suke noman rani da suke bayan ruwa ya ambaliya za su rasa.
Karshen karshe, kana ga menene makomar sha'anin ruwa a Najeriya a halin yanzu? Makomar abu?
Makomar sha'anin ruwa a Najeriya a yanzu shine, to ka ga in ka duba wani abun nan za ga cewa ruwan yana da akan samu karanci na ruwa, kuma hakikanin gaskiya makomar ruwa a Najeriya shine cewa a yi signing din water bill. In aka kawo water bill din nan, aka yi signing nashi, aka fara aiki da shi, to duk zai maganin komai, duk wata matsala ta ruwa an yi maganin ta a ciki. To amma kuma a halin yanzu su yan majalisa na House of Rep su riga sun sa hannu, sun amince, an je an yi abin nan meeting da su, an je an duba daga shafi daya zuwa na karshe, an duba an abin nan, sun ga cewa duk gyare-gyaren da za a yi an yi, sun amince, an aika ma majalisa abin nan da TJ. So abin har yanzu a wajensu yake abin nan, ba abin da ya shafe su. Amma kuma an je wasu sai ga su ba su san gwanda, ba su san abin ba, sun je suna rubuce-rubuce a cikin jarida. A cikin jarida suna menene wannan doka bai kamata a yi ta ba, kaza-kaza. Bayan kuma su ba su san komai game da ita ba, inda sun san
abun amfanin su ma kansu amfanin da za su amfana da ta yi musu ba za su tsaya suna wannan magana ba dan saboda wai ruwan abuna ruwan teku ba abun da ya shafi wannan doka da kuma dokar ruwan teku da suke so su ka
to jama'a yau ma dai abinda lokaci ya ba mu kenan a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Hassan Maina Kaina da ya bada gudunmuwa a shirin da Majuli Gresham mai hada sauti Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To a gaida Batsari to yanzu kuma sai ka ɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Hannatu Maman Sultan a Tudun Wada. Ta ce, "Salam VOA Hausa, muna fatan gwamnatin Najeriya za ta gaggauta cika alƙawarin da ta ɗauka na cewa za ta dawo da Liya Sharibu gaban iyayenta wanda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka riƙe domin iyayen nata su samu natsuwa da kwanciyar hankali." Sai kuma sako daga Alhaji Abbas Baffa, jihar Bauchi, Najeriya. Shi kuma ya ce, "Assalamu alaikum sashin Hausa. A yau ina so ku bani dama na yi kira ga al'ummar Najeriya, musamman matasa a wannan zaɓe da ke tafe. Mu guji ɗaukar doka a hannunmu, mu guji tada zaune tsaye a lokacin zaɓe, mu lungumi akida, zaman lafiya, da kuma zaɓen wakilai na gari masu tausayin al'ummarsu, ba masu tausayin aljihunsu ba." Sai kuma ga sako daga Aliyu Usman Takalafiya a birnin Kebbi. Shi kuma ya ce, "Muna maraba da matakin da mai girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ya ɗauka na sallamar babban mai shari'a na ƙasa. Da wannan nake kira ga sabon babban mai shari'a na ƙasa da ya kokarin baiwa maraɗa kunya ta hanyar nuna ba sani ba sabo da dukkan wanda ya taka dokar ƙasa." Sako kuma na gaba ya fito ne daga Sanusi Ishaq Adam a Tudun Wada a Kano. Shi kuma ya ce, "Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku ba mu dama domin mu yi kira ga gwamnatin jihar Kano da kuma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano kan cewa ya kamata su gaggauta daukar matakin magance matsalar daba da kuma bangar siyasa da ke ci gaba da ciwo al'ummar Kano tuwa kwariya tun kafin wannan al'amarin ya gagari kundila." Sakoma na ƙarshe kuma ya fito ne daga Malam Sadi Energy a Fortiscum. Shi kuma ya ce, "Assalamu alaikum sashi Hausa na muryar Amurka. Yau saura kwana biyar a gudanar da zaben Najeriya. Ina so ku bani dama domin na yi jan kunne ga 'yan uwana matasa. Mu guji bangar siyasa, mu guji saida ƙuri'armu. Daga ƙarshe ina addu'ar a yi wannan zaben lafiya a gama lafiya."
To madalla a gaishe ki yanzu kuma ga Baba Yakubu Makiri da mana labarai amma wannan karan a takaice.
Masu tattaunawar majalisun dokokin Amurka sun cimma yarjejeniya akan bada kudaden gudanar da ma'aikatan gwamnatin tarayya domin hana sake rufe shi a ƙarshen wannan mako. Yan kwamitin majalisun akan wannan lamari sun bayyana da yarjejeniyar ga jama'a, amma wasu hadiban majalisun tarayyan sun ce yarjejeniyar ta hada da dala biliyan 1 da miliyan 400 na gina katanga mai tsawon kilomita 88 akan iyakar Amurka da Mexico. Akwai kuma batun inganta fasahar tantance masu shigowa kasar akan iyakar da kuma ƙara yawan ma'aikatan custom da kuma kayan taimako. Akalla mutane 17 sun mutu a yau Talata yayin da gobara ta tashi a cikin wani babban otel a birnin Delhi da sanyin safiya. Wani sabon bala'i da ya haifar da damuwa akan matakan tsare wuta a India. Gobarar ta tashi ne a cikin wani otel mai suna Arpit Palace a wani bangare mai cike da jama'a a tsakiyar birnin Delhi. Hotuna sun nuna yadda wutar take cinye gidan. Mun tabbatar da wannan labari tare da hukumomin asibitoci wanda suka faɗa mana mutane 17 suka mutu ciki har da ƙaramin yaro, inji Sunil Chaudhary.
To madalla a gaishe ka baba. To masu sauraro a nan baka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za a kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana gabatar da shirin da kuma Juliet Gresham wadda ta bada umarni da mai injiniyar Mateo Malama Zainab, ni Sarfi Alhashin gwamnati ke cewa ku ci gaba da sauraron mu yanzu inda za mu kawo muku shirin yau da gobe, shirin matasa.